أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a da yake nan cikin garin Dutse a jihar Jigawa, a kuma wannan rana ta Talata wanda yau ɗaya ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda kuma ya dace da 13 ga watan hudu miladiyya 2021. Wannan karatu namu shi ne karatu karo na 18, kasancewar ba a yi karatu a baya ba bara ba, saboda jarabin da Allah ya wa duniya gabaki ɗaya. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mana sauƙi, domin rahamarsa har yanzu mun samu kyakkyawan canji da sassauci har Allah ya bada wannan dama. Kuma wannan abu da ya gabata akwai darussa da yawa wanda ya wajaba ɗan adam ya ɗauka, cewa Allah dai shi ne Allah, kuma shi ne mai iko a bisa komai, kuma in ya baka dama ka yi amfani da ita, domin idan ya karɓe damar baka isa ka amfana da ita ba. Kuma Allah sai ce da in shakartum la azidannakum, Allah muna maka godiya, Allah ka daɗa mana ni'imominka. Kun sani cewa akwai muhimman mutane wanda suke ba wannan karatu haɗin kai, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayukan waɗansu daga cikinsu, wanda kullum abinda malamai suke maimaita mana ne cewa idan ka samu dama ba kullum take maimaituwa ba. Mai girma sarkin gabas Abubakar Abdullahi rahmatullahi ta'ala alayhi, wanda tun da aka fara tafsirin nan bai taɓa fashi ba, in dai ba shekarar bara waccan da ya tafi duba lafiyarsa ba, amma dai a sani na ban taɓa sanin ya yi fashin ɗaya daga cikin karatuttukan da muke gabatarwa ba. To kun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi kayansa kimanin wajen watan 5 da ya gabata, don ina jin yaro su 5 ga watan Disamba 2020 aka binne shi ranar Lahadi 6 ga wata. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta laifukansa, Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da bayansa, kuma ɗaya daga cikin ƴaƴansa wanda mai martaba sarki ya yi karamci ya ɗora mashi dukkan wannan nawaye-nawaye na mahaifinsa, sarkin gabar na yanzu Bashir Abubakar Abdullahi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙo da hannunsa, Allah ya bashi ikon ɗorawa daga inda mahaifinsa ya aje, dukkan ƴaƴansa gabaki ɗaya Allah ya yi masu albarka ya haɗa kansu. Akwai ɗan uwa Malam Ahmad Kwanda, ba za ku manta da shi ba, dattijo wanda shi ma duk abin da ya shafi karatuttuka da tsayuwar dare to zaka san bawan Allah nan tsaye a wajen masallaci ba dare ba rana wanda shi ma Allah subhanahu wataala ya karbi kayan sa to shi ma muna masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yafe laifukan sa Allah ya kula da bayan sa sauran wanda bamu ambata ba Allah ya san su ya san hidimar da suka yi ma addinin sa Allah ya musu kyakkyawan sakamako mu kuma abinda Allah ya sa ya rige na rayuwar mu Allah ya bamu ikon ribanta sa a wajen yi masa biyayya wannan sura da zamu shiga yau suratu fussilat daya ce daga cikin surori al-hawamim as-sab'a kuma ita ce ta biyu a bisa jerin al-hawamim wacce shekarar ta gabata mun yi suratu ghafir ko kuma suratu al-mu'min kai tsaye daga ita sai suratu fussilat daga ita kai tsaye sai suratu shura kai tsaye sai suratu zukhruf sai suratu dukhan sai al-jafiya sai al-ahqaf haka wa'annan surori al-hawamim as-sab'a suke jere babu wata sura ta shiga tsakanin su kamar yadda akwai alif lam mim guda shida da akai biyun farko suratul baqara suratu ali imran to daga nan aka yanke ba a sake samun wata ba sai alif lam mim wata take al-ankabut daga nan ar-rum luqman sai sajada su kuma ya zama sun kare daga nan to ita wannan hamim ita ake kira as-sajada domin kasancewar sujudan qur'ani ta zo a cikin ta kamar yadda zamu gani idan aka ce hamim as-sajada to ba wacce ake nufi sai ita kamar yadda idan aka ce alif lam mim as-sajada ba a nufin kowace sai suratu sajada to daga cikin abinda malamai sukan yi talkhisi shi ne kamar rairayewa ko summarizing na abinda sura ta kunsa wannan da zai sa idan za ka shiga suran to kana hasashen irin abubuwan da za ka ci karo da su ɗaya daga cikin malamai da ya yi ta'liki ga tafsirin Jamaluddin al-Qasimi mahasir ta'wil sai ya lakasa abinda الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى قال وأتين تفسير نساء التحرير والتنوير كون جاء ابن ديكي تيوا يجي من أغراض هذه السورة ينا دغتك منفوف ابن دوان سورة تكي سورة تبتر التنويه بالقرآن شيني كلولو تا دكمب مسايين القرآن والإشارة إلى أجز المشركين كما سورة تنالون زواغ قجيا ومشركين أم معارضته دقيم فتونا فتون الشيء تند أن لا يسوك القرآن أكيتا قالوا بلنتا مشركا لا ربا وإنس إساء كما أبن دسكي فراتي ومنزو عليه السلام إلكرو قرآن يي توسوما سكيلكرو وتسورة ko wata aya kwatankwacin alqur'ani abinda ya zamo ya faskare su kamar yadda wasu suke cewa yadda rayuwar abin nan dariya ta gagare kare to haka nan kirkiro wani abu ko da rabin aya ne ya gagare dukkan wani balarabe duk fasahar sa duk basirar sa duk dalalar sa sai yace wa dhikru hadihi da kuma ambaton shari'a ta qur'ani وأنه معصوم من أن يتطرقه الباطل كما تيوا شي قران الله يا رغا يا تري شيغا تيوا برنا تا شيغا cikin sa zamu zo a cikin suran la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi babu wani mai dabara da azanci da zai iya shigar da alif ko ya cire cikin qur'ani fa iya ganewa ba zai yi ba wata ayyiduhu da kuma karfafarsa bima unzila ila rusul da abinda aka saukar ga manzanni min qablil islam tumma kafin zuwan addinin musulunci ta hannun manzo alayhi salatu wassalam ma'ana duk littafin da Allah ya saukar sai da yayi bayanin alqur'ani gaskiya ne Allah zai saukar da shi kuma shine littafin karshe wa talaqqil mushrikeena lahu bil iraq kuma wannan sura za ta nuna mana yanda mushrikai suka fito na fito da alqur'ani ta hanyar bijire masa wasammil adhan da kuma kurin cewar kunnuwa wa ibtalu mata'il mushrikin fi da yanda wannan sura ta yi daga-daga da kirkire-kirkire da karshe-karshen mushrikai akan alqur'ani duk wata suka da za su yi to qur'ani ya bata ta musamman a cikin wannan sura za mu gani wa tadhkiruhum kuma wannan sura ta kunshi tunatar da su bi anna alqur'ana cewa shi alqur'ani nazala bi lugatihim ya sauka ne da harshen su fala qudra lahum aslan kwata-kwata ba su da wani hanzari fi adamin tifa'ihim bi hadihi a wajen rashin amfanuwarsu da shirewar alqur'ani da larabci aka saukar da shi kuma su larabawa ne suna fahimtar me qur'ani yake faɗa a nan ba su da kudirin cewa ko dai ba ma jin yaren ko mu gane abin da ake faɗa ba wa zajrul mushrikina wa tawbihum kuma wannan sura ta kunshi jan kunne da tsawa ga mushrikai da kuma zarginsu ala kufrihim bi khaliqis samawati wal ardi akan kafircewa da suka yi da ubangijin sammai da kasai ma bayani ma fi khalqiha tare da abin da yake tattare da halittar sammai da kasai min ad-dala'il na daga dalilai ala tafarrudihi bil ilahiyya a bisa kadaitakar Allah da allantaka in ka kalli sama ka kalli kasa to za ka san Allah shi kadai ya yi su kun ba wani sai koyi Allah irin wannan aikin wa indaruhum kuma wannan sura ta kunshi gargadar su bima hanna bil qawmil mukaththiba da irin abin da ya auku ga al'ummatai da suka karyata min azabid dunya na azabid dunya wa iduhum bil azabil akhirah da kuma yi musu nariko da azabar lahira wa sha'atu sam'ihim wa absarihim wa ajsadihim alayhim kuma cewa gobe alkiyama da jin su da ganin su da jikin su duk za su yi musu shaida gobe alkiyama wa tahdhiruhum min al-qurana'il musayyirin da kuma al-kufr kuma wannan aya ta gargade su daga miyagun abokanai wanda suke kawata musu kafirci min ash-shayatin wan-nas shaidanun aljanu da na mutane wa annahum sayandamuna yawmal qiyama kuma cewa sai sun yi da na sani gobe alkiyama alattiba'ihim fid dunya akan bin shaidanun da suka yi a duniya in dai ba su tuba ba wa qubila dhalika kuma aka kabalta wannan limanil muwahhidin min alkaramati indallah na abin da Allah zai ba masu kadaita shi a ranar tashin alkiyama da girmamawa wa amrun nabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan sura ta umarci manzo alaihi salatu wassalam bi dafihim bi latihi ahsan cewa ya tunkuɗe munanan abubuwan su da abubuwa wanda suke kyawawa wa bi sabri ala jafwatihim kuma ka umarce shi da yayi hakuri akan jafa'in su da rashin kunyar su wa an yasta'idha billahi minash shaitanir rajim kuma ya nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shaidan wanda yake korarre daga rahama to wannan shine a dunkule a gurguje abinda ita wannan sura ta kunsa wanda za mu ga insha Allah ta'ala duk wani abu da aka ambata za mu ga shi daga bayan daya Allah subhanahu wata'ala yace bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim Allah ya bude wannan sura da kalmomin da suke wato a cikin harshen larabci haun da mim ɗaya daga cikin harufa 28 ne wanda suka tashi harshen larabci to Allah sai ya bude wannan sura da su sai ce tanzilul kitab saukar da wannan wato koko tanzilun minar rahmanir rahim shi alqur'ani saukarwa ce daga mai tarin rahama wanda yake mai tarin jin kai wannan tanzil in ka so za ka ce khabar ne na mubtada wanda aka shafe taqdiruhu huwa tanzilun minar rahmanir rahim shi alqur'ani saukarwa ce daga wanda yake mai zurfan jin kai mai zurfan rahama su da dama za ga Allah subhanahu wa ta'ala yana alakanta alqur'ani da rahama da jin kai. Allah sai ya ce ar-rahman allama alqur'an, Allah sai ya ambaci sunansa ar-rahman kuma sai ya ce allama alqur'an dan ya nuna cewa sanar da alqur'ani da yake wa bayi jin kai ne wanda yake mara misaltuwa. To nan ma sai ya ce tanzilun min ar-rahman ar-rahim, shi alqur'ani saukakke ne daga mai katafariyar rahama, mai katafarin jin kai. Menene bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim? Mun sha ambatawa, wasu malamai suka ce shi ar-rahman sifatu dhatin ne, sifa ce ta dhati, jin kai ne amma sifa ta dhati, ma'ana wacce take lazimatun li dhati Allahi subhanahu wa ta'ala. Shi kuma ar-rahim ya kasance sifa ce amma kuma muta'addiya zuwa ga me, zuwa ga qulul bihi wa kana bil mu'minina rahima inna Allaha bin nasi la rafuur rahim. Kaga ba a ce rahmanu lahum falaka san wannan ba, sai dai rahimun bihim, ba za a ce rahmanu bihim ba, domin ita rahman sifa ce wacce take lazima li dhati Allahi subhanahu wa ta'ala, amma kuma rahim sifa ce wacce take tsallakawa zuwa ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan gaba tana nuna mana alqur'ani rahama ne a wajen bayi, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Allah yake cewa manzo alaihi salatu wassalam, haka lamari yake muka yi maka wahayin wani ruhi daga wajenmu, aka sifanta alqur'ani da rayuwa domin shi alqur'ani shine rayuwa ta rayuka, yanda abinci yake rayuwar jikunkuna haka alqur'ani yake rayuwar rayuka. Duk ran da alqur'ani bai shiga ya raya shi ba, to wannan ran sunansa matacce. Allah ya ce manzo alaihi salatu wassalam, ma kunta tadri mal kitabu wal iman, kafin wahayin alqur'ani baka san menene alqur'ani ba, baka san menene imani ba, walakin ja'alnahu nuran, sai dai mun sa alqur'ani ya zama wani irin haske, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, da shi muke shiryar da wanda muka ga dama a cikin bayinmu. Ashe alqur'ani rahama ne, alqur'ani kuma jin kai ne. Wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, muna sassaukowa daga alqur'ani wanda rahama ne, jin kai ne, waraka ne ga masu imani. Ashe kenan yan uwa, wannan aya da makamantanta za ta nuna mana mu yi kokarin gindida alqur'ani musamman cikin watan Ramadan. Wannan watan ana son yawaita karatun alqur'ani. Magabata irin sai Imam Shafi'i, idan alqur'ani, idan watan Ramadan ya shigo, sauka bibbiyu suke duhuni sai sun yi sauka alqur'ani su biyu, ma'ana Imam Shafi'i da baka mutan sauka 60 suke a cikin wannan watan. Wasu sauka daya-daya, wasu sauka da rabi, wani sauka da hizifi 20, wani kuma kullun hizifi 20-20, wani kullun 30-30, wani a salloli yake saukan alqur'ani har azumi ya wuce. Imam Ibn Rajab ya ce hadithin da yake magana akan cewa wanda ya karanta alqur'ani kafin kwana uku ba zai fahimce shi ba, ana magana akan bistimra, ya zama rayuwa kullun. Amma idan aka samu zarfu zaman kamar irin wannan lokaci, ko zarfu makan irin Makka ko Madina inda ake nunnun kalada, to wannan babu laifi ka rubuta karatun alqur'ani. Saboda haka ɗan uwa, alqur'ani rahama ne, alqur'ani jin kai ne, karanta shi rahama ne, fahimtar sa rahama ne, aiki da shi rahama ne. Shi yasa Allah yake cewa saukowa ce daga wanda yake mai tarin rahama, mai tarin jin kai. Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, alqur'ani an saukar da shi ba dan mutane su siya ta ba, ba dan ya zama sun lalace ba, sai dai su zama mutanen kirki su shirye ta hanyar sa. Allah subhanahu wataala ka sa alqur'ani ya zama rahama gare mu. Sai Allah yake cewa kitabun fussilat ayatu, wani irin littafi ne, anan at-tankiru lit-ta'zim, an kawo na kira domin a kambama matsayin alqur'ani wani irin katafaran littafi ne wanda fussilat ayatu an rarrabe ayoyin sa daki-daki malaman tafsiri suka ce wannan zai dauki ma'anoni akalla guda biyu ma'ana ta farko qur'ani yana da sura-sura sura daban aya daban a cikin kowace sura zaka samu ayoyi akalla kace sama da biyu sura mafi gajarta mai aya uku kaman idza jaa kaman wal asri kaman inna qayna zamu samu surori ne masu ayoyi uku uku ko kuma aya hudu kaman qul huwallahu aya biyar kaman alam tara kayfa kaman suratul falaq aya shida kaman suratul nas kaman ara'aytan nabi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara alqur'ani ya kasance surori daban-daban ayoyi daban-daban to anan wasu malamai suka ce tunda aka ce fussilat ayatu ma'ana wata aya ta tsaya sannan ka shiga wata aya kuma kowace aya zaka same ta da cikakkiyar ma'ana sannan da cikakkiyar darajarta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin yawan karanta ayoyin alqur'ani musamman a cikin salloli yace duk mutumin da ya karanta aya 100 a cikin dare ko a cikin sallah to wannan zai kasance a cikin masu matsayi na kaza wanda ya karanta aya 200 ya samu matsayi na kaza manzo Allah yake na adadin ayoyin saboda tafsir da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala to wasu malamai suka ce fussilat ayatu ayoyin sa daga farko zuwa ƙarshe babu wani abu a dunkule wani abu a dunkule wani abu a juye komai dake dake sai dai in mutun ya jahilci larabci shine ba zai gane abin da ake nufi ba ma'ana alqur'ani babu zawarancan zance duk abin da aka faɗa gaskiya ne kuma haka Allah subhanahu wataala yake nufi yace qur'an al-arabiyya abin karantawa ne da larabci wannan gaba malamai sun fayyace maganganu ma'ana ta farko ba a karanta alqur'ani da wani yare sai larabci kaman yaya duk inda makharijul huruf ya nuna ga yadda ake fitar da harafi kaza to haka nan zaka karanta alqur'ani sa'un daban sinun daban sa'un daban dha'un daban dhalun daban zayun daban kafun daban kha'un daban haka zaka karanta kowanne dake dake dan shi gararin larabci in ka fitar da wani harafi a mafitar wani to sai ya zama ka bata ma'anar abinda kake so ka faɗa kila sai ka faɗi akasinsa da mummunar ma'ana Allah ya ce anna sababna al-ma'a sabban mu muka zubo da ruwan sama zubowa sai kace anna sababna al-ma'a sabban mu muka zagi ruwa zagi haka mai matsala ka ki fitar da sadun a mafitar sai ka fitar da shi a mafitar ta sino to shine matsala to da Allah ya ce qur'anul arabiyyan lalle ka karanta shi yadda larabawa suke karantawa ka koyi kowane harfi yadda ake furta shi domin ka cimma makasudin karatun qur'ani ma'ana ta biyu yadda qur'ani yake balarabe a wajen karanta shi haka nan yake balarabe a wajen hattarin rubutun shi na faɗa munasabobi da dama in ka kalli rubutun qur'ani ba daidai yake daga magarin rubutun larabci ba ga magarin rubutu in zaka rubuta as-salatu zaka yi alif lam sadun lam alif ta ga magarin rubutu kenan amma na alqur'ani sai kai alif lam sadun wawun sannan kuma kai ta alif din akan wawun zaka dora az-zaka ga magarin rubutu alifun lamun zayun kafun alifun sannan kuma ta'u amma rubutun alqur'ani alifun lamun zayun kafun wawun sannan ta'u to malamai suka ce idan ka rubuta alqur'ani daga magarin rubutun larabci ba yanda sahabbai suka rubuta ba kayi zunubi kayi haramu to ina ga kuma rubuta shi da taron salitration da ake yi wannan laifi ne laifi ne laifi ne duk wanda yake rubuta qur'ani da bakaken boko ya tuban ma Allah kare sake daga yau ba a rubuta Qur'ani da wani harufa sai da larabci hatta larabcin sai a bisa ka'idar rubutun Qur'ani kai a matsayin ka na musulmi baka da abin da yafi muhimmanci a wajen kaman addinin ka domin saboda shi Allah ya halice ka ban ga dalilin da zaka koyi ABCD ba da su aka haife ka ba kuma ka ce ba za ka koyi alifun babun tabun sa'un ba baka da hujja a wajen Allah in dai zama ABCD nan a duniya ka koya to shi ma alifun babun ka koye su a duniya don addinin ka saboda haka kai kokari a matsayin ka na musulmi ka koyi yanda ake rubuta harufan larabci da yadda ake karanta su in dai kana so ka samu cikakken lada a wajen Allah subhanahu wataala saboda Qur'ani ba larabe ne a karatunsa ba larabe ne kuma a rubutunsa to shi yasa aka ce Qur'anul Arabiyyan wani abun karantawa ne da harshen larabci kuma domin a nuna mana har yanzu duk wani yare da Allah ya yi a ban kasa bai isa ya fayyace ma'anan Qur'ani ba sai larabci ina gaya mana wannan wallahi duk ƙwarewan mai ƙwarewa a turanci a faransanci a hausa baka isa ka fayyace ma'anan alƙur'ani a rubutu ba sai da larabci domin larabci shi ya kunshi kalmomi da babu su a cikin wani yare sai shi yanzu kaman ka ce al-azim al-karim al-jalil duk da sai ne mu ce mai girma mai girma mai girma amma babu wani abin da zamu iya fassara sai dai mai girma su ko larabawa in ka ce al-azim yana ji ya san wani girma kake nufi al-kabir me kake nufi da ka faɗa ba larabi ya sani al-khawf al-khashiya al-farq duk wanda kaga tsoro sai mu ce tsoro 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 to amma kuma balarabe da yaji al-khawf ya san ba shine al-farq ba ba shine kuma al-khashiya ba al-hamm al-hazan al-karb al-gham wannan duk sai dai mu ce bakin ciki bakin ciki bakin ciki amma balarabe idan yaji al-karb da al-hamm da al-gham da al-hazan ya san kowanne bakin cikin da ake nufi daban to baka da yaren da sai ya fayyace wannan dake dake sai larabci shi kadai shi sa irin wannan kaba nikan yi kira ga gwamnatoci cewa don Allah a yi kokari a sama mana makarantu su wadatar harshen larabci domin yanzu kun ga wannan musibar da ta shafi duniya ta wannan muguwar cuta tana kokarin sa larabawa ko kasashen larabawa su ma datse zuwan dalibai kasashen su karatu sai dai a yi addirasatu min bu'd ma'ana karatu daga nesa wannan akwai matsaloli masu tarin yawa duk lokacin da kan rayu a cikin masu harshe to za ka san wannan harshen sama da idan kai a garinka kake kuma wallahi duk lokacin da aka ce harshen larabci ya yi rauni cikin al'ummar musulmi to fahimta addini kuma za ta yi rauni domin da sanin larabci lafiyayyen larabci ake lafiyayyen sanin addinin musulunci duk lokacin larabci ya yi rauni a wajen musulmi to fahimta addini kuma za ta yi rauni to amma na tabbatar idan aka yi hoɓɓasa a wajen buɗe makarantu na arabiyya tun daga mataki na sakandare zuwa sama irin yadda muka san rayuwa wajen shekara 20-30 baya to na tabbatar muna da ƙwararrun malamai na larabci wanda za su nasha'a su gina matasa akan harshen larabci ba na wasa ba wallahi mun samu cikas sama da yadda kuke zato a 'yan shekaru kafin musibin Boko Haram duk wani mutumin da zai yi NCE to a shekarunsa na ƙarshe za a tura shi ga morin gaba za su shiga ƙauyuka na tsagwaron larabawa cikin cadi-cadin nan ba abinda ake magana shi sai larabci ba za ka ji wani yare za ka ba a wannan watannin sai ka ji mutum ya iya larabci sosai sai ya dawo da larabci mai ƙwari wannan musibar ta Boko Haram ta sa yanzu ba a tura kowa sai dai ka yi karatunka a makaranta daga nan shi kenan a baka certificate kun ga mun samu rauni ta wannan ɓangaren ga kuma rauni da muke fuskanta na rashin fita ƙasashen larabawa a koyo harshen larabci kaga za mu samu rauni mai yawa in dai ba Allah ya kinsa fahimta da gwamnatocinmu suka assasa makarantun larabci aka yi tsayin daka a wajen koyon ƴaƴan musulmi larabci ba wannan shine abin da zai taimaka mana Allah ya samu dace da wannan to Allah yake cewa Qur'anul Arabiyya abin karantawa ne da harshen Larabci liqaumin ya'lamun ga mutanen da ya zama suna sani malamai suka ce wannan liqaumin ya'lamun yana nuna cewa babu wanda zai san alqur'ani sai malamin da kafarsa ta kafu a cikin ilimin alqur'ani duk wanda yake karatunsa sama-sama ne to sama-sama zai fahimci alqur'ani fahimta sama-sama kuma tana da matsaloli ta fuskan addinin musulunci Allah ya ce bashiran wa nadhira shi alqur'anin nan albishri ke kunshe da shi da kuma gargadi Allah da ya halice mu ya san abin da ya dace da kowa ya san abin da yake zaburar da kowa tun da shi alqur'ani littafi ne na shari'a littafi ne na koyarwa littafi ne na tarbiyya littafi ne wanda idan an bi shi za a shiga aljanna to Allah ya san yanda fuskokin bayi suka bambanta haka tunaninsu ya bambanta akwai wanda bushara da jawo hankali da fadin romo da falala shi ne abin da yake zuga shi ya bi Allah subhanahu wa ta'ala to Allah sai ya tare da ayoyin alqur'ani da suke bayanin aljanna da dadinta da ni'imarta da darajarta da dukkan abin da dan adam yake so a cikin ta wani wannan abin zai je ya zabura ya bi Allah ya nisanci abin da Allah ya hada to wani kuma wannan baya gaban sa shi kuma kudin zuma ne sai da wuta shi sai ya ji lallai sai an yi kamar ana yi ya dunga jin khuduhu fa hullu thumma al-jahima sallu to in ya fara jin wannan sai ya nutsu to shi yasa Allah ya ce kuma wa nadhira to kuma ga gargadi a nuna wuta da abubuwan da take cikin ta da taskun da yake cikin ta da tashin hankalin da yake cikin ta domin bawa ya ji tsoron Allah ya nisanci sabon Allah ya aikata umarnin Allah kaga kenan duk wata hujja ta ka an yanke ta idan gargadi zai sa ka bi Allah an yi shi a cikin alqur'ani idan bushara ce za ta sa bi Allah an yi a cikin alqur'ani in kuma sai an hada biyu to an hada biyu kenan baka da abin da zaka ce da an fadi kaza naji da nabi duk an riga an gama abin da ya rige maka shi da aiki shi yasa Allah ya ce bashiran wa nadhira alqur'ani albishr ne ga mu'minai masu bin Allah sannan kuma gargadi da jan kunne ga wanda suke kangararru amma duk da wannan biyun da Allah ya sha maimaitawa farad aktharuhum fahum la yasma'u mafi yawan su sun kauda kai sun bijire ba sa ji ba sa saurara kai ka ce ba da su ake ba wannan gabar dan a nuna mana cewa shari'a annu Allah subhanahu wataala take ba rashin wa'azi bane ba rashin gargadi bane ba ba rashin tarbiyyar malamai zuwa ga sauran mutane bane ba rabo ne kawai na wanda Allah ya ba inda jin wa'azi da fahimtar sa shi ke sa shari'a babu Quraishi da yake raye a lokacin Manzo Alaihi Salam da ba zai musulunta ba babu Larabi a lokacin Manzo Alaihi Salam da zai saura bai musulunta ba annabin nan Balarabi alaihi salatu wassalam alqur'ani Balarabi sannan al'umma Balarabiya komai da yaransu ko yaro ne inda ya hankalta to ya san abin da ake fada domin sanin larabcin wannan lokacin ya kai da za ka yi kuskuren karanta aya to wanda ma bai yi karatu ba zai ga wannan ayar kaman ma'anarta ma bata cika ba Imam al-Kisai dai daga cikin malaman kiraa yana neman cin sallah sai wani bakauye wanda bai san meye alqur'ani bai bi shi sallah Imam al-Kisai yana karatu a cikin suratul Ma'ida sai yace was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah sai yace wallahu ghafurur rahim maimakon wallahu azizun hakim ana kammala sallah sai ba kauyancin da bai taba karanta qur'ani ba yace amma dai wannan zancen da ka karanta ba cikakkiyar hikima a cikin sa yace saboda me littafin Allah yace to kai kace was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah kuma kace wallahu ghafurur rahim barau barau namiji da barau ne ya bace a yanke hannayensu sakamakon abin da suka aikata kuma akuba sai daga Allah kuma a ce wallahi ghafurur rahim inda ya ga mutajin rafi ba za a yi wannan ba sai ce ayyani nayi kuskure wallahu azizun hakim sai yanzu naji ba
yamma
naji magana me ya kai shi wannan saboda balarabe ne ya san asara na larabci shi sa qur'ani farkon aya yana dace wa da sake ta kuma ainihin karshen ta to ashe kenan duk balarabin da kaga ana sauke wahayi lokacin sa da ma bayan wahayi yaji qur'ani bai shirye ba to ba dan bai fito sai dai kawai saboda rashin rabo Allah subhanahu wataala ya samu dace mai tafsiri yace suratu fussilat makkiyya wato samma hamim as-sajda ana kiranta hamim as-sajda wa suratul masabih kuma ana karanta da suna suratul masabih domin a cikin wannan sura zamu ga wazayyana sama duniya bi masabiha to sai kiranta suratul masabih wa hiya 53 aya kuma ita aya 53 ce wannan idan lissafin mutanen makka ne da na madina wa mawdu'u ar-ra'isi babban abinda take karantarwa بيان أن القرآن بيان أن تواشي القرآن دواب للعالم ما جنيني قد الدنيا يتي بالفتحة في العالم المريض واتو الدنيا وتتكي مرة لافية معنى ونن القرآن دازا أباش حد كي شيني لكتن دد دنيا ننجبكي دا إنا رنسوا دا الله سبحانه وتعالى da za a bi alqur'ani duk duniyan nan a yau din nan a ce anya da za a bi qur'ani sau da kafa duk matsalan mu ta kare wallahi babu sauran matsala babu sauranta matsalar ai mu ne muka jawo kanmu da kanmu na'ibu zamanana wal aibu fina wama li zamanina aibun siwana muna aibata zamanin mu alhali aibun a cikin mu yake zamanin mu bashi da aibin da ya wuce ga ya mun bawan Allah yanzu ka je ka sayo sabuwar mota kallo ka zo ka kalli manual dinta tana da tanki da ake zuba fetur radiator da ake zuba ruwa da kuma inda ake zuba engine oil sai ka ce to kai zaka dan yi canji kaga ko abu zai biya bukata maimakon bakin mai za ka sa kunun tsamiya ko kunu a matsayin injin oil a maimakon fetur za ka zuba kanan zirma ka ci ai sun yi kama shi kuma radiator za ka sa soko dan Allah za ku zauna lafiya da wannan motar wallahi ba za ku zauna lafiya domin ka daddauki abubuwa daga inda wanda ya yi motar ya dora su to mu qur'ani a matsayinmu na musulmi shine manual din mu shine idan mun bi shi to sai mu zauna lafiya wallahi yadda ka san misalin da ne yau in kana so ka wannan ka jarraba babur dinka fetur ya kare ka ce a kawo fiya wuta ne da ya ka zuba kuma ka ce babur ya tashi to kuma dan Allah mai watsi da littafin Allah mu ce muna san zama lafiya wallahi wa sa muke fata ga kanmu lokaci muke in baitin rahmar Allah wallahi dan wanda muke samu zaba za mu same shi ai ba zai yi Allah ya halice mu ya azurta mu ya ba mu doka mu ce mu yi watsi da ita kuma zauna da kai in ba dan Allah yana Allah to shi yasa ba Allah yake cewa shi alqur'ani ko ko sura tana nuna alqur'ani shine wato ainihin magani na duk duniyan nan gabake ɗaya ma'ana rashin lafiyar da duniya take ɗauke da ita qur'ani shi yake warke irin wannan rashin lafiya wa ghidabun lis-sahih kuma alqur'ani shine abinci ga wanda yake lafiyayye ma'ana shi alqur'ani akwai tafsirin sa a wajen marar lafiya akwai tafsirin sa a wajen lafiyayye marar lafiya shine wanda yayi watsi da alqur'ani to lafiyar sai ya dawo ba alqur'ani to in ya bi alqur'ani kuma sai ya gyara ransa mun faɗa a farkon karatu yadda jikinka yake bukatan abinci haka nan zuciyarka take bukatan alqur'ani domin shi ne abincinta da shi ainihin zata rayu to shi ne abin da malaka yake faɗa bismillahir rahmanir rahim hamim yace allahu alamu bi muradihi bihi Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan harufa guda biyu. Tanzilul kitab a tanzilun minar rahmanir rahim. Mai tafsiri yace wannan tanzilun mubtada ne. Wannan ra'ayin na al-Akhfash ɗaya daga cikin malaman lugha Akhfash yana ganin tanzilun minar rahmanir rahim mubtada ne, kitabun kuma shine khabar. To amma kamar yadda na faɗa ra'ayin wa'ansu shi wannan tanzil khabar ne na mubtada. Huwa tanzilun minar rahmanir rahim. Shi al-Qur'ani saukarwa ce daga Allah mai rahama mai jin kai. Yace kitabun sai yace khabaru, ma'ana a wancan ra'ayi da mai tafsiri ya tafi na al-Akhfash kenan kitab sai ya zama khabar. Wani littafi ne wanda fussilat ayatuhu, an fayyace ayoyinsa daki-daki. Yace buyyinat bihil ahkam, an bayyana hukunci daki-daki ta fuskar al-Qur'ani. Duk wani abin da muke bukata a duniyanmu ko a lahiranmu Qur'ani bai rage ba, sai dai idan iliminmu bai kai ba shi ne ba za mu iya ganewa ba. Yace wal qisas, kuma an fayyace kissoshi, wal mawa'id, da kuma wa'azuzzuka daki-daki. Yace Qur'anan arabiyyan, abun karantawa ne da harshen Larabci. Yace halun min kitab, yace wannan Qur'anan da arabiyyan hali ne na shi kitab da aka ce kitabu. Yace bi sifatihi, wannan babun ce sababiyya, ma'ana bi sababi sabiki sifatihi, saboda sifar ta riga ta gabata. Da aka ce kitabun, shi fussilat ayatuhu shi ne sifa ta kitab ɗin. To haka nan sifa ta gabata, to sai zama Qur'anan ha arabiyyan shi ma ha. To shi ne abin da mai tafsiri yake nunawa. Saboda haka abin karantawa ne da Larabci, liƙaumin, ga mutanen da mai tafsiri yace muta'alliqun bi fussilat, kenan fussilat liƙaumin, an fayyace su ga mutanen da ya'lamuna suke sani. Ai li fa'idati qaumin tasafu bil ilmi, domin fa'ida ga mutanen da ya zamo sun sifantu da ilimi. Sai yace wa tankiru qaum, nan da aka ce li qaumi aka washa matsayin nakira, yufidu yana fa'idantar da annal maqsuda ghayra al-arab, cewa anan ba wai larabawa kadai ake nufi ba. Domin zaka iya ganin cewa ga wanda ba larabawa ba sun san Qur'anin nan ma sama da yanda wasu larabawan suka sani. Idan ka kalli malaman qira'at, in ka dauki qira'atu sab'a, Imam Nafi, Imam al-Madina ba balarabi bane, ba ajami ne, baki ne wani. Ibn Kathir ba balarabi bane asali. Abu Amr balarabi ne. Ibn Amir balarabi. Hamza ba balarabi ba. Asim ba balarabi ba. Kisa'i ba balarabi ba. Duk wa'annan zaka kenan azamawa su ne mutum biyar a cikin wa'annan. Haka nan daga cikin sauran a'imma wanda suka yi rubuce-rubuce, sai ka san mafi yawansu ba larabawa ba ne ba. Dan Allah ya nuna cewa addinin nan ba na al'ummar larabawa kadai ba ne. Dauki Imam al-Bukhari, wanda yake shine sarkin mu'mini a fagen hadisi, duk duniya ba taba ga irin Bukhari ba, rahmatullahi ta'ala alai, ba balarabi ba ne ba. Mutumin Bukhara ne, yankin kasar Rasha a yanzu. Dan wannan ya nuna cewa ashe idan ka tsaya, to zama ka fi wanda suke yan harshen al'amarin. Inda a ce Qur'ani ga larabawa kadai ya tsaya, to sai ya zama ajama ba san al-Qur'ani ba. To amma Allah sai ya kawo misalai da yawa wanda suke gasu ajamawa sun fi larabawan sanin tsagwaron harshen larabci. Ko kun san a yanzu akwai kasashen larabawa wanda idan an yi wani taro na yaye dalibai, wallahi idan shugaban wannan jihar ko gwamna ya zo, ba zai yi magana da larabci ba, don kai ya ji kunya a gaban yan Afirka da suka yi larabci. Kuma shi ba larabe umman mu'abal, amma kuma ba yi larabci ba, ga yan Afirka sun iya. To shi ne malam Allah yake cewa an kawo aka ce da kaumin don a nuna ba larabawa kadai ake nufi ba. Kenan duk wanda ya koyi ilimin al-Qur'ani to shi ne malami a wannan bangaren. Balhum kullu man ittasafa bil ilmi, yace a kawai su duk wanda ya sifantu da ilimi to da shi ake nufi. Fa innahu yantafi'u bihi, to wannan zai fa'idantu ya amfana da al-Qur'ani. Wa yudawi lahu kulumahu, kuma ya magance miyakun da suke jikinsa, ma'ana duk malamin da ya san alqur'ani, to wannan alqur'ani zai zama magani na ciwukansa na zuciya, domin zuciya tana da abubuwa marasa kyau, hasada, kyashi, bakin ciki, nunkufurci, to duk ba abin da zai wanke wannan sai alqur'ani. Shi ne soso da sabulin da yake wanke zuciya zama ta fita fes, to shi ne mara abin da yake nunawa a nan. Yace bashiran, yace sifatu qur'anan, wannan bashiran din sifata ta qur'anan, wa nadhiran kuma sifa ita ma wanda aka yi alfi akan wancan. Fara da aksaruhum, to sai ya zama mafi yawan su sun kauda kai. Fahum la yasma'una, su ba sa ji. Yace sama'u qabulin, ji irin na karba, ba wai ji na fatun kunnuwa ba. Akwai wanda za su ji, amma kuma ga baki daya jin ba zai musu amfani ba. Allah ya ce wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina ujrima ma za qala alif. Daga cikin mushrikan Qurayshawa akwai wanda za su zauna gaba ga Manzo Alaihi Salam, su zuba masa ido suna ta kallon sa yana karanta Alqur'ani yana bayani, amma bayan an gama idan suka fito sun sai wa sauran sahabbai ma za qala alif, da Allah ni dazu me yake fada, ni dai naga yana motsa bakin sa kuma gashi wannan ya nuna cewa suna ji da fatun kunnuwa amma kuma ji wanda yake ba mai amfani ba. To saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya kawo mai irin kalmomin da suke fada na nuna wai ita ce hujjar su na rashin fahimtar Alqur'ani. Sai Allah subhanahu wataala ya ce
wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min baynina wa baynika hijab fa'mal ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
الله سبحانه وتعالى كتا وقالوا سيسكتي قلوبنا مو فزكا تمو في أكنة سنة كم وتتوشيا مما تدعونا إليه دقا أبندك كي كلا مزوى غريشي wa fi adhanina waqrun kuma a cikin kunnuwanmu akwai wani nauyi wa min bainina wa bainaka hijab kuma tsakaninmu da kai ma akwai wani shamaki tunda haka ne fa amal innana aminun ka je kai aikin ka mu ma za mu yi aiki irin wanda ya dace da mu. To yan uwa an nuna mun lokaci wannan ayar tana bukatar dogon bayani, shi yasa dole ne za mu dakata a nan. Abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren, ya ganar da mu daidai din yadda muka shigo a cikin wannan azumi da lafiya da karsashi. To Allah ya cika mana ni'imarsa na lafiya da karsashi mu ci gajiyar wannan azumi tun daga farkonsa har ƙarshensa. Allah ya sa mu dace da rahamarsa da gafararsa da kuma yantawarsa daga wuta. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum.